sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maila Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Sa'o'i kaɗan bayan kammala tattaunawa ta wayar tarho da Benjamin Netanyahu, shugaban Amurka Joe Biden ya yi watsi da rashin jituwarsa da Prime Minister na Isra'ila kan ƙasar Palestino a nan gaba a matsayin manufar siyasa a Gaza bayan yakin. Biden ya yi maganar yiwuwar hakan ga manema labarai a jiya Juma'a a fadar White House, yana mai cewa ya yi yakinin akwai nau'ukan hanyoyin samar da maslahar ƙasashe biyu, kuma Netanyahu na iya buɗe ƙofa ga ɗaya daga cikinsu. Biden ya kuma yi watsi da ra'ayin cewa ba za a iya cimma maslahar ƙasashe biyu tsakanin Isra'ila da Falastinawa ba, tare da gwamnatin Isra'ila mai ci yanzu wadda ita ce mafi tsauri a tarihin ƙasar. Saurin rugujewar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Beijing ta jagoranta a arewacin Myanmar ya fallasa irin ƙarancin tasirin da ƙasar ta China take da shi a yankin, duk da cewa tana ƙoƙarin mai da nasarorin da sojojin ƙawancen 'yan tawaye suka samu a baya-bayan nan ya zuwa amfaninta. Yarjejeniyar ta Haigeng, wadda aka sanar a ranar 12 ga watan Janairu, ba ta cika kwana ɗaya ba a lokacin da shaidu suka ba da rahoton jin harbe-harbe da dama a arewacin jihar Shan mai iyaka da China. Ƙungiyar 'yan tawayen Three Brotherhood Alliance, wadda ta hada da rundunar haɗin gwiwa ta Myanmar ta MNDAA da dakarun Arakan da kuma dakarun ƙungiyar 'yantar da ƙasar ta TNLA, ta fitar da wata sanarwa kwana guda bayan yarjejeniyar, inda ta zargi sojoji da kai hare-hare a wurare da dama. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gani a jiya Juma'a ya bayyana cewa an kashe mutane 10,000 zuwa 10,015 a birni guda kacal a yankin Darfur na yammacin Sudan a bara, a rikicin ƙabilanci tsakanin dakarun tsaron sa kai na RSF da mayakan ƙawancin Larabawa. A cikin rahoton da ya aikewa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, kwamitin ƙwararrun sa ido masu zaman kansu na Majalisar ta Ɗinkin Duniya ya danganta adadin rasa rayukan da aka yi a El Jinaina da wasu majiyoyin leƙen asiri, tare da kwatanta shi da kiyasin Majalisar Ɗinkin Duniya na cewa kimanin mutane 12,012 ne aka kashe a faɗin Sudan tun bayan ɓarkewar yaƙin na Sudan a ranar 15 ga watan Afrilun shekara ta 2023 tsakanin rundunar sojin Sudan da dakarun tsaro na RSF. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Masu fashin baki na bayyana ra'ayin cewa ƙasar China na iya fadawa wani mawuyacin hali na tunkarar Pyongyang a wannan shekara, yayin da take ganin barazanar Koriya ta Arewa da zurfafa dangantakar ta da Rasha na kawo cikas ga kokarin da Beijing ke yi na kyautata alakar ta da Washington. Kafar yaɗa labaran Koriya ta Arewa ta KCNA ta faɗa a jiya Juma'a cewa ƙasar ta yi gwajin makaman nukiliya na ƙarƙashin ruwa a cikin ruwan da ke gabar tekun gabashin ƙasar. Gwajin ya zo ne bayan Pyongyang da alama ta yi watsi da yiwuwar sake haɗin kai da Seoul a cikin lumana, ta hanyar sanar da kawo ƙarshen manufofinta na sasantawa da sake haɗewa a ranar Litinin, tare da yin kira da a shirya mamaye Koriya ta Kudu idan yaƙi ya ɓarke. A lokaci ɗaya kuma Koriya ta Arewa ta ƙara zurfafa alaƙar ta da Rasha. A jiya Juma'a wani babba alƙali ya tuhumi Alec Baldwin da zargin kisan kai da gangan yayin wani mummunan harbe-harbe da aka yi a shekara ta 2021 lokacin gwajin ɗaukar wani fim a New Mexico. Yana mai dawo da shari'ar da aka yi watsi da ita kan ɗan wasan kwaikwayon. Masu gabatar da ƙara na musamman sun gabatar da ƙarar a gaban alƙali a Santa Fe a wannan makon, watanni bayan samun sabon bincike kan bindigar da aka yi amfani da ita. Lauyoyin da ke kare Baldwin sun ce za su ƙara bincike hukumar.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau zamu leka jamhuriyar Niger, inda wani jirgin yakin sojin saman kasar ya kai hari akan fararen hula a kokarin da yake yi na fitattakar 'yan ta'adda. Madalla wani farmakin da jiragen yakin jamhuriyar Niger suka kai a gundumar Kofe dake iyaka da Burkina Faso a kwanan nan a kokarin murkushe wasu 'yan ta'adda. Farmakin jiragen yakin Niger din ya rutsa da wasu fararen hula, al'amarin da yasa masu fafutuka a ciki da wajen Niger din suke ta kira-kiran cewar a yi bincike irin da kwakwaf. Daga birnin Niamey, wakilinmu Suleiman Mini Barma ya aiko da wannan karin bayani.
Ruwan bama-baman da haɗin gwiwar sojojin Niger da Burkina Faso suka yi a wani bangare na ayyukan kakkabar da suka kaddamar a yankunan iyakar ƙasashen biyu a farkon watan Janairun 2024 ne ya tilasta 'yan ta'adda da iyalin su fatsama zuwa neman mafaka a wasu ƙauyukan gudumar Gote da ke jihar Tilaberi. A makonnin baya, 'yan bindigar sun umarci ƙauyawa a shiyar su fice daga matsugunan su ko kuma su yaba wa ayazaki. Haka kuma bayanan sirri sun yi nuni da cewa waɗannan 'yan takife na tsara jerin hare-haren da suke shirin kaiwa kan jami'an tsaron da ke ƙauyukan da suka hada da Liberi, Bulujinga da Garbunwa, a cewar wata sanarwar da ma'aikatar tsaron Nijar ta fitar a ranar 7 ga watan Janairu. Shugaban kungiyar haɗin kan 'yan jihar Tilaberi, Amadu Haruna Maiga, ya jinjina wa jami'an tsaro saboda jajircewarsu akan aiki, kodayake ya ce har yanzu da sauran rina.
Gaskiya ta yi komi, akwai wurare inda akwai sauki, amma akwai inda wallahi mutane ba su kwana. In ka dauki hannun dama ga isa rive droit kenan, lifta ko inda ana ce trois frontières, iyaka uku daga commune na Mehanna duk goruwar yayi har zuwa tamu babu kwanci hankali can. Fisbidillahi, hali yanzu ana takashi mutane, hali yanzu ana tai da dabbobi, hali yanzu ana ce mutane su tashi su bar garinsu. Kasa uku na Niger, Burkina da Mali sun gama karfinsu, muna kiran gwamnati su sa kokari a kawo lahiya da kwanciyar hankali a jihar Tilaberi.
La'akari da yanayin da ake ciki a yankunan kan iyaka da Burkina Faso yasa hukumomin tsaro karfafa matakai, lamarin da ya bada damar murkushe wani harin ta'addancin da aka yi yunkurin kaiwa a sansanin dakarun tsaro da ke garin Ciyawa a ranar 5 ga watan Janairu. Sannan a cikin daren wannan rana, sojan sama sun yi ruwan wuta akan wani ayari na biyu na 'yan bindiga a daidai lokacin da suke gabda kai farmaki a sansanin baradan da ke ƙauyen Natiyawa. A cewar masu sharhi akan lamuran yau da kullum, Abadai Ilela da Abdulrazak Hima, wajibi ne Nijar ta kafa shingen da zai kasance wata fatsar da za ta cafke 'yan ta'addan da ayyukan haɗin gwiwa ke tilastawa zuwa neman mafaka bayan an koro su daga makwabta.
Gaskiya kamata a dinga kiyayewa, bai kamata a ce sojoji da sun kai karatu na hari da kuma sanin tantance 'yan ta'adda, tunda har sun ka samu damar sanin an hangi 'yan ta'adda ne yayin da suka so su kai hari an kai musu farmaki, to ya kamata a tantance su a rubuta su da 'yan gari. Kenan a gaba idan za a irin wannan aiki a san cewa lalle abin bai shafi 'yan gari ba, saboda yanzu ku ji ba sa da yaka. Gaskiya wannan abin kuka ne kuma abin da ya kamata a ce su hukumomin da ke yaki, tunda ka gani dole kasa mun take hannun su take, kenan dole su suka san matakan za su dauka. Na ganin ta sun kiyaye idan ka hada a gaba kuma cikin irin wannan hadari.
Yau dan ta'addan nan duk wanda an ka bugo daga Burkina in yan matsu ne shar sa shigowa, to kenan tunda ku Niger kun tabbata za a yi wannan hadaka, kenan da ya kamata a ruhe kasa. Duk wanda ya shigo kasa ya ci wuya ya shigo an gan shi, ko a kame ko kuma a san yadda za a yi da shi. Ko da yake abu in ya riga ya faru babu yanda za a yi.
Ba a bayyana yawan 'yan ta'addan da suka hallaka a sakamakon wannan farmaki ba, sai dai sanarwar ta yi nuni da cewa abin ya rutsa da wasu fararen kula duk waɗanda aka kwantar a asibitin Gote, a yayin da wasu muryoyin da suka karaɗe kafar sadarwa ta WhatsApp waɗanda ake ɗauka a matsayin na mazauna inda abin ya faru ke zillimin rasuwar mutane da dama. To koya kungiyoyin fafutuka ke cewa akan wannan batu? Falmata Taya mamba ce a kungiyar M Sosande.
A farko ina mika gaisuwa ta M Sosande ta al'ummar Niger zuwa ga ƴan uwan ganamu da abin da ya ritsa da su. Sausayi ne kuma in ya wuni bai kwana. Mutanen ga da aka je a nemo a wannan kauye babu shakka cikin bayanan sirri da aka kama sojawa an gaya musu cewa daga hanyar da suka bi. Amma da yake ana son a shaha ma sojin Niger kashin kashi sai suka gudu suka shiga kauye. To in ana musanyen wuta kuma ba diba ake a ce wane ne da wane ne ba tsautsayi ne ba da gangan ba suka yi kuma ba sun je bane dan su yi magani sai a ƴan ta'addan ne suka bi yanzu ƴan ta'addan kuma da yake mugaye ne kuma suna da niyya sai suka shiga cikin kauye aka ce to an kashe an kauye amma muna sanar da cewa da tsautsayi ne yau duk wanda ya fadi a kasar Niger Nigerian ne aka rage kenan muna kai ta'aziyyar mu muna kira da cewa da ƴan kauyen dan Allah dan Annabi su ba masu joji kwarin gwiwa dan su kawo musu bayanai saboda su ƴan kauyen sun san nasu kuma sun san ɗiyan su ne in dangin su ne suke cikin ɗan ta'adda dama an ce da ɗan gari ake can gari a cikin su ne suka huto suna zuwa suna yin bannan nan in aka kore su sai su goma cikin kauye in aka ce a kashe su a samu a gama ɗan kauye ɗan ta'addan ne da gangan suka tai suka shiga kauyen dan a ce an yi banna saboda a shaha ma sojin Niger kashin kaji sai a ce a'a sojin Niger ai sun zo sun kashe ƴan kauye mu kuma mun yi imani da cewa da soji bai kashe mutum akan banza bai kashe mutum yau soji hilin dagan nan da suke dan kare ƴan kauyen nan ne dan kare al'umman nan ne
anan wasu ƴan ƙasa na kalubalantar kungiyoyin kare haƙƙin jama'a a bisa yadda suka yi burus da girman matsalar da ake hasashen ta biyo bayan farmakin na kauyen Ciyawa
kungiyoyi wanda suke ikrarin kare haƙƙin dan adam wa'inda a lokacin baya mun ga irin haka na in ta faru su annan harko wa'inda suke hitowa suna tada jujuyoyin wuya da abin mamaki a yau an samu matsala irin haka a su hito su waye ma mutane kai ma in ma ba su ce wani abu ba me amma sun yi shiru sun yi gumda bakin su wa'inda mun ga irin haka da ta faru lokacin mulkin da ya shude a garin Tamu an yi makamancin haka wanda hukumomi sun ka nuna cewa ƴan ta'adda ne sun ka koro sun ka buga wanda kungiyoyi wa'inda suke ikrarin cewa suna kare haƙƙin ɗan adam sun kai burus sun kai kai ziyara kala-kala mai amma har yanzu mu bamu ga wannan kungiyoyin ba sun kai ziyara kamar irin yadda sun kai a garin Tamu kai kasar nan ta Niger ta mu ce mu duka muddun ana son gyara to babu mina hici a hito wannan abu ya riga ya faru babu mahaluki wanda iya ya hana ya faru Allah ya riga ya rubuta mai a hidda mina hici
shugaban gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin dan adam na Rezo Esperance Muhammad Bashir ya shawarci hukumomi su gudanar da binciken da zai bada damar tantance zahiran abin da ya faru a ranakun 5-6 ga watan Janairu
yadda za a gani me yasa haka din ta faru dan saboda gobe kar ta faru haka nan in kuma an tantance kan cewa wato kuskure ne wajen aiki to sai a nemi a san su wane ne wannan kuskuren ya shafa ina nihin kamar wanda suka bata rayuwarsu ko ko suka raunana cikin wannan al'amarin sai a samu a biya su diya kuma a doki nauyin su yadda ya kamata saboda wajen neman kare su ne haka din ya faru ba abu bane wanda aka so dan kuntata musu to shine ni dai nake gani hanya wadda ta hi ta gari wadda za ta kawo ruwan sanyi cikin wannan al'amarin binciken kadai zai iya bada dama ya san menene ya faru
wannan ba shine karan farko da harin sojan sama ke shafar mutanen da basu san hawa ba a Nishar a yunkurin fatattakar ƴan ta'adda tun bayan da kasar ta fara fuskantar aika-aikar ƴan bindiga yau shekaru kusan goma misalin wanda ya wakana a watan Oktoban 2022 a ƙauyen Tamu abinda ke fayyace sarƙaƙiyar da ke tattare da yaƙin da ake fuskanta a yankin Sahel
wani lokacin in aka yi shela abun ba a ji ba a gani sai a nemi a gaggauce a takaita abun to cikin irin wannan ne nake zato yasa aka yi ha aikin na dare to kamar yadda ka sani indai aka ce za a yin halbe cikin dare to ganin bai tabbata ba yadda ake so. Wani lokaci ana iya a gama 'yan ta'adda da al'ummomi na garin wanda ba ruwansu da wannan ta'addancin. To amma kuma su kankansu 'yan ta'adda cikin tsarin nasu na yaudara suna shiga cikin mutane don su yi sarkulle. In wannan din ta faru shi soyi sai ya rasa, to yaya ya kamata yi? In ya bari ta'addancin zai bayyana, in ya halba kuma yana iya ya halbi wanda abun bai shahe su ba.
A gaida Sule Mumini Barma. A ɗaya gefen kuma cibiyar ta ƙasa da ƙasa da ke kare fararen hula yayin rikici, wato civilian in conflict ko kuma civic a takaice, ta yi kiran da a gudanar da binciken irin na kwakwaf, kana a biya diyan rayukan waɗanda suka rasu, sannan a ɗau nauyin jinyar waɗanda suka samu raunuka, kana kuma a ba su haƙuri. Wata sanarwa da cibiyar ta civic ta aiko mana daga birnin Washington DC ta ce akwai wani babban nauyi da ya rataya a wuyan sojojin ƙasar Niger na aikin bambance fararen hula da 'yan ta'adda yayin kai duk wani farmaki. Don haka dole ne sojojin Niger suke ɗaukar matakai don kare aukuwar irin wannan a nan gaba. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin abokin aiki na Sule Mumini Barma daga birnin Niamey a jamhuriyar Niger, sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
To a gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Abarkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na da dangare, wanda in ba a manta ba muna kan batun tarihin masarautar Zuba da ke yankin karamar hukumar Gwagwalada a yankin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. A makon da ya gabata mun tsaya ne inda mai girman hakimin Zuba Alhaji Kasim Muhammad ke bayani akan dutsen Zuma Rock, inda lokacin da Turawa masu aikin hanya na kamfanin PW suka kafa sasanin su a wannan gindin dutse. Mutanen Zuba da tun asali suke a wannan wuri sun gargaɗi Turawan cewar kada su zauna a wannan wurin fa, domin wannan dutse baya son surutu. Amma Turawan suka yi kema daga suka ki jin wannan batu. To bayan da Turawan suka aza sasanin su a wannan wuri ne kuma daga bisani dukkanin su sai suka bace. A cewar hakiman na Zuba, wasu daga cikin Turawan sun tsinci kansu a ruwan Lakwaja, wasu kuma a ƙasar Jamus, wasu kuma sun makance.
Zan baka misali guda ɗaya. Lokacin da aka kirkiro wannan hanyar daga Benin PW za su yi hanya, sun zo sun sansani a nan gindin Zuma Rock. Muka ce musu a Zuma Rock din ba ta son surutu, ba ta son abubuwa. Suka mai da mu kamar ba mu san komai ba. Muka kare su, aka waye gari da masu gadi wurin da Turawan suka bata. Waɗansu sun tsinci kansu a Germany, waɗansu sun tsinci kansu a ruwan Lakwaja, waɗansu sun makance, waɗansu sun zama kurame, har da waɗansu masu gadi wannan wurin. Saboda ba su surutu, daga nan ne suka bar wannan wurin. Kuma kamar da muke gaya muku, wannan dutsenmu wanda mu muka sani, babu wani wanda ya zauna wannan kusa da tsawon nan, mu mutane su ba ni kusa. Ko su lajiyar da su kansu same mu, sun same mu muna wannan wurin. Mun riga mun bar wannan wurin, ba mun koma tsohon Zuba. Domin kan ce tsohon Zuba zuwa akwai ganuwanmu, akwai inda muka ajiye mutane su lajiya. A yanzu inda muka ajiye su ba mu sa su a cikin garin su ba, a gefen waje muka sa su.
To madalla, a cigaban shirin na da ɗangare, yau mai girman hakiman na Zuba Alhaji Kasim Muhammad zai ɗora ne da amsa tambayar da neman cewar.
Kamar tun farko menene yasa kuka bar jikin wannan dutsen?
Abin da yasa muka bar Zuba, saboda kamar da ka san Zuba shekaru 30 da ya wuce ba shi ne Zuba. Saboda garin da kara bunkasa ne, sai muka gani wannan wurin ba zai, idan an kawo muna yaki ana yawan harin mu, so muka canza wurin zama. Saboda za mu yaki duk wanda ke zuwa muna da yaki, shi yasa ka bar wannan.
Kamar misali yanda kuke tafiya a yanzu, duba da dimbin tarihin wannan garin, akwai wani kulawa na musamman da kuke samu daga mahukunta?
In ka duba Zuba yanzu nan, Zuba ta zama dubabban gari. Mu mutuncin ma yawa ce, in Zuba ɗaukar gwamnati ne a ba alfahari ne garin mu. domin duk rabenu na karamar hukumar walda ta kwanta zuba rabenu gaba daya na gwamnati kudin shiga na rabenu akwai walda ina kasu suna alfahari da zuba saboda zuba wurin kasuwanci ne daban-daban ga su in ka shiga ciki za ka gane magana da nake nufi musamman babban wannan na yana nan zuba ne kamar kuma da fruit market duk wani fruit da kake sani daga kotone ne daga koina nan zuba ke kawowa
Dunna ke kaman daga cikin Abuja Madina ke zuwa.
Dunna ke zuwa. Kuma muna da kasuwan doya har ila yau. Ko daga kudu an zo da doya za a sauke nan kamar ya fara shiga da shi cikin gari. So nan zuba wuri ne na kasuwanci sosai. Banda gidajen mai wannan ma mura kirya su da tashoshin mota. Kai ma ka gani jama'a da suke a bakin ya da sauransu.
Menene abin da misali a wannan masarautar baku da shi kuke da bukatun a ce gwamnati ta muku shi?
Alhamdulillah. Kaga masarautar mu masarauta ne wanda aka yi tubin da tadewa. Masarautar nan muna da shaida akwai leta wato wasika wanda lugat tun ba san zafi Najeriya ba wanda ta bamu ta nan da wasikan da tuta dutunan Jack Flag yana nan har yanzu ba kan da rai ba san nuna muka shi mu nuna muka shi muna da shi kuma muna da mashi wanda kakanninmu suka yaki da shi muna nan da shari'a layo wani lokaci zan sake gaita ku zo mu nuna muku wannan ba ku gani da ido domin ku tabbatar da magana muke gaskiya ne to suna nan da shi so masarautar nan kamar da ka sani muna cikin Abuja ga munan dai sai wanda samu ba za a yi banda mu sai da muna ciki kusa mu ji cewa an zo kawai an ba sa mu so muna so komai da za a kusa a dinga idan mu
kwanakin baya naga ana dan samun sa'in sa da mutanen yankin zubadin nan da kuma sojoji akan filaye kamar me yake faruwa ne
to alhamdulillah wannan abin ne yake ci muna tuwa kwariya mun sani dokar Najeriya kasa na gwamnati amma ce duk lokacin da gwamnati yazo zai aike a wannan wuri kamar mutane Abuja da ai ana cire mutane an ce a cire mu daga Abuja gwamnati ta ga cewa ba ta da wannan kudin za ta ya kashe wa ta cire saka ce to mu zauna in aike yazo wurin mu a biya mu sana muna adequate compensation amma idan mu wuri sana a biya mu diye mu dai kamata to wannan babu muna nan yanzu sai daga shi an zauna sai ga mutane kawai a goninka gwamnati ta basu ban sani ba kamar sojoji sun zo yanzu ka tuba tun daga airport sun sa fence wato sun sa garu tun daga wannan wurin sun tere mutanen mu har cikin musamman zuwa Taujai airport din nan sun tere mu ba da mu yi noma ba da mu shiga sun rufe muna hanyoyin da za mu shiga yanzu mutum yana gona tun gama ce sai zo nan zuba kamar yadda samu hanya ya shiga ya je gonar shi kuma ba tare da sun biya mu diya ba mun kai su kara kotu ba sa zo kotu to muka mika al'amarin Allah
in za a so a ce ka mika kokarin musamman ga ministan tsaron Najeriya da kuma shugaban kasa akan wannan damuwar me za ka ce
abin da nace mun ba wa muna jayayya da su ba ne a fito a same mu a duba gonakinmu ya cancanci a biya mu diyanmu hakkinmu a biya mu sannan mu san cewa mun rabu da wannan wurin amma wannan mun je CDA ko kuma mun shawarar minista su ce ba su ba su zo shi ba har na shi a sabbi domin tafi sun ce ba su ruwan su minista ba su ka ce ba su da location cewa sun ba sun zo jiwon wurin kama da layo kullum gine-gine suke har su huda cikin gidajenmu ƙauyukanmu su huda har ciki su yaki kuma ba da kai magana
to yanzu ranka da idan muka zo kuma sha'anin al'adu da ke naga zuban kamar ta zama kamar tiyar karamar Najeriya ne kusan kowane kabila daga Najeriya yana zubadin nan yaya sha'anin zamantakewa ke musamman fahimtar juna tsakanin hukumar nan ƙasa da kuma sauran waɗanda kuke musu maraba
abubuwan da sarki yake yi shine da farko muna ba kowa haƙƙin juna su kabilu nan mun nada masa wakilansu duk wani abu zai taso za su su kira idan wani abu ya faru za su fara su zo su kai mana musamman kristanci za su wani biki nasu a zuba za su rubuto mana musamman mu ma za mu yi nasu muka shaida musu cewa akwai biki kaza kar ku zo ku ga mutane da yawa ko wani abu kaza to shi wannan yana ta samar da zaman lafiya zuwa wani zai tunani ga kabilu da yawa zuwa amma ba taɓa jin rana ɗaya muna faɗa ko mun da wani babu don muna ba kowa hakkin sa da ya kamata shi ya sami samun zaman lafiya kuma muna roƙon Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya
kamar wani sako kake da shi ga mutanen masarautar zuwa gaba
ɗaya a sako da muke da shi ne duka masarautar zuba su zo mu haɗa hannu wannan zuba ba namu mu kaɗai bane kowa ya zo mu haɗa hannu mu gina masarautar zuba domin mu kaɗai a zuba ba mu ya gina masarautar nan ba sai da baki duk kira hankali kowa ya zo ina ko ta matsala ne kuma ko wanda ya san da wani wuri ya zo ya taimaka je domin mun ga masarautar ta daukaka fiye da haka
muna godiya kwarai da gaske sai mun sanya ga ita kamar
masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na da dan gari a madadin mai girma hakimin Zuba Alhaji Kasim Muhammad da kuma masarautar Zuba Sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.